This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Alhamis, wato talata 28 ga watan Afrilu. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Dan Ibrahim Ayawa ke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi, ga kanin labarai.
To Grace, har yanzu har zuwa jiya ranar Litinin, mutanen kasar Togo suna nan suna jiran sakamakon zaben da ake a kasar. Babban kotu a kasar Kenya ta umarci gwamnatin kasar da ta mutunta mutane masu auren jinsi guda. Mahukuntan kasar Libya sun bayyana cewa 'yan jarida biyar ne 'yan tada kayan baya suka kashe.
Kanin labaran kenan. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kushe wa shugabannin kasashen nahiyar Afirka da ya ce su ne sanadin kurare 'yan kasashen su Afirka ta Kudu. Muna kuma da rahoto kan wannan, sai kuma batun sassaucin man fetur daga kasafin kudin Najeriya. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu are tare da sallama. Har zuwa ranar jiya Litinin, mutanen kasar Togo suna nan suna jiran sakamakon zaben kura'ar da suka jefa, wanda ake fatan ganin ya ci gaba da sa shugaba Faure Gnassingbé kasancewa kan karagar mulki. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ba da zaben na ranar Asabar, kana ya kira ga 'yan siyasar kasar da su ci gaba da tafiyar da dukkan harkokin zaben cikin ruwan sanyi. Haka shi ma wani ɗaya daga cikin masu sa ido a zaben daga kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka, wato ECOWAS, ya ce ba wani abu babba mara daɗi da ya faru tun lokacin da aka fara zaben har ƙarshen sa. Hukumar zaben kasar dai tana da kwanaki 6 ne ta bayyana sakamakon zaben. Shi dai shugaba Gnassingbé yana neman wani wa'adin shekaru 5 ne, wanda shi ne zai zama zagaye na uku da zai ba zuri'ar gidansu damar mulkin kasar har na tsawon shekaru 50. Shi dai shugaban ya karɓi mulki ne tun a shekarar 2005 lokacin da mahaifinsa Gnassingbé Eyadema ya rasu, wanda shi ma ya kwashe shekaru 38 ne yana mulkin kasar, wato tun lokacin da kasar ta samu 'yancin kanta.
Babbar kotun kasar Kenya ta umarci gwamnatin kasar da ta mutunta mutane masu auren jinsi guda wanda ta ƙi saboda nasabar addini. Kotun ta ce dokar kasar ta Kenya tana karama tare da kare haƙƙin dukkan wani ɗan ƙasa, koda wani jinsi ne, kuma ba ta taƙaitawa kowa zamantakewa ta fannin rayuwar bai ɗaya. A kasar Kenya, dokar na gaban kowace irin doka ko kuma tsari. Alƙalan uku da suka yanke wannan hukunci suka ce wajibi ne duk abin da gwamnati za ta yi to ta yi shi cikin tsarin da dokar ƙasa ta tanada, amma ba dogaro ga wani waɗansu littattafan addini ko kuma ra'ayin addini ba. Wannan hukuncin ya biyo bayan takardar koke ne da wani ɗan fafutukar kare haƙƙin bil'adama mai suna Eric Gitari, wanda ɗaya daga cikin manufofin ƙungiyarsa shi ne kare haƙƙin mutane masu jinsi guda, ya gabatar a cikin watan Satumba shekara ta 2013 ne. Dai Gitari ya kai wannan batu gaban kotu bayan da gwamnati ta sa kafa ta yi fitali da wannan roƙon. A dokar ƙasar Kenya ta yanzu, laifi ne a samu mutane da suke jinsi ɗaya waɗanda duk kuma ya aikata wannan laifi zai fuskanci hukuncin shekaru 14 na zama gidan yari, sai dai kawo yanzu ba wanda aka taɓa kamawa da aikata wannan laifi. 'Yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce akwai wasu ƙararraki guda 8 masu nasaba da irin wannan a gaban kotu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mahukuntan kasar Libya sun bayyana cewa 'yan jarida biyar ne 'yan tada kayan baya suka kashe masu aiki a wani gidan talabijin mai zaman kansa, bayan an sace su har na tsawon watanni 8. A jiya Litinin ne dai aka samu kanun waɗannan mutanen an yanki a kusa da gabashin birnin Baida. an dai sace waɗannan ƴan jaridan ne masu aiki a gidan talabijin ɗin Barka Talabijin bayan da suka kammala aikin naɗin labaran zaman majalisar Turbuk a cikin watan Agusta wanda duk duniya ta amince da shi. Sai dai kawai yanzu ba wani wanda ya fito ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. Sai dai jami'an ƙasar ta Libya da ƙungiyar ƴan jaridu na duniya sun ce ba kowa ba ne ka aikata wannan ɗanyen aiki da zai wuce ƙungiyar ta ISIL. Shugaban ƙungiyar ta ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa Jim Bomelha ya faɗa jiya Litinin cewa wannan lamari ya kaɗa su kuma ya yi fata a samu kama waɗanda suka aikata wannan aika-aikan. A shekarar ta gabatin ce dai majalisar dokokin ƙasar ta Libya ta tsere zuwa Turbuk da ke gabashin ƙasar lokacin da ƙungiyar ta ISIL ta kwace babban birnin ƙasar kuma ta fatattake su tare da bankawa majalisar wuta. Ƙungiyar ta ISIL dai ta yi amfani da damar rikicin da ƙasar ta shiga ne wajen sace mutane tare da sare kan waɗanda ba su yarda da addininsu ba. Ƙasar Libya ta shiga ruɗu da damuwa tun lokacin da aka kashe shugaba Muammar Gaddafi a shekarar 2011.
Mahukumta Nepal suna ci gaba da binne mutane da yawa cikin rami guda waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa da ta auku, yayin da masu aikin jin ƙai suka isa Kathmandu domin taimakawa waɗanda suka rayu cikinsu. Yanzu dai adadin waɗanda suka rasa ransu ya kai 4,000. Har yanzu tarin ƙasa da baraguzai suna hana mutane aikin ceto kaiwa ga wasu wurare da suke wajen babban birnin na Nepal. Kamar yadda masu aikin ceto da dama wasu kafofin yaɗa labarai na zamani ke cewa sadarwa a wasu yankunan ya yi wahala, wanda hakan kuma na ƙara sa mutane cikin damuwa, abin da ake cewa ba mamaki a ƙara samun waɗanda suka rasa rayukansu. Dr. Ramesh Guragen, mataimakin darakta na fasahar girgizar ƙasa a Nepal ɗin, ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa har yanzu ana buƙatar ƙarin ma'aikatan kiwon lafiya da masu aikin ceto. Kawo yanzu dai aikin ceto ya taƙaita ne kawai ga Kathmandu. Haka kuma asibiti ya cika ya batse da mutanen da suka ji rauni sakamakon wannan girgizar ƙasa. Rahotanni sun nuna cewa mutane da yawa sun samu mummunan rauni da suka haɗa da hasarar wani sashe na jikinsu da ya haɗa da rasa hannu ko ƙafa ko kuma duka biyu. Sai dai wasu jiragen da ke ɗauke da kayan agaji ba su samu damar sauka ta Kathmandu a jiya Litinin ba, yayin da waɗansu kuma suka samu sauka duk da wannan saboda rashin wadataccen wuri.
An ci gaba da samun tashe-tashen hankula a jiya Litini a Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka. Jim kaɗan da bin na ɗan talikin nan baƙar fata mai suna Gray da ya mutu hannun 'yan sanda bayan sun kama shi kuma ya samu rauni a bayansa. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin Baltimore, yayin da aka umarci jami'an tsaro da samar da zaman lafiya. Ita ma magajin garin Baltimore Stephanie Rowland Blake ta bayyana dokar hana fitan dare har na tsawon sati guda. Jami'an 'yan sanda sun ce 'yan sanda 15 ne suka samu rauni iri daban-daban, sa'in da suka yi taho mu gama da matasa masu zanga-zangar mutuwar wannan ɗan taliki. Gidan talabijin ya nuna ƙalla wata motar 'yan sanda da wasu motoci an banka musu wuta. Kana an fasa wasu shaguna ana ta kwasan kayayyaki ciki har da babban shagon magunguna. Yanzu haka dai an ɗage wasan ƙwararru na ƙwallon kulki wanda ake kira baseball.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ɗora shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka alhakin hare-haren ƙyamar baƙi da aka kaiwa baƙaƙen fata a ƙasarsa. Shugaban na ƙasar ya bayyana haka ne a cikin jawabin sa yayin cika shekaru 21 da samun 'yancin kai ga Sahabo Aliyu Imam da fatarar rahoton da Tuso Kumalo ya aiko mana daga Pretoria.
Da raira takin siyasa su ne suka mamaye bukukuwar ranar demokradiyya ko 'yancin kai a Afirka ta Kudu jiya Litinin. Dubban mutane ne suka hallara sassan kasar daban-daban suna jinjina a nasarori da aka samu cikin shekaru 21 na mulkin demokradiyya. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ga dubban mutane da suka hallara a gidan gwamnati a birnin Pretoria cewa gwamnati ta samarwa miliyoyin 'yan kasar ruwa da ilimi da kuma kiwon lafiya. A cikin jawabinsa da fi mai da hankali wajen yin Allah wadai kan bore na kyamar baki da ya halaka mutane bakwai sannan wasu ƴan kasashen waje fiye da 100 aka raba su da muhallansu. Mr. Zuma ya mai da martani ga kasashen Afirka da suke sukar Afirka ta kudu kan wannan fitina. Yace da farko kasashen su tambayi kansu me yasa ƴan kasashen su suka bar gida zuwa Afirka ta kudu.
Much as we can have a problem, our brother countries contribute to this. Why are the citizens not in their countries? Because in a sense, everybody then criticized South Africa.
Ko da shike mun samu aukuwar fitinan nan, ƴan uwanmu kasashen Afirka sun taimaka a aukuwar wannan lamari. Me yasa ƴan kasashen su suka bar gida? Domin kowa yana sokar Afirka ta kudu, menene musabbabin da ya janyo waɗannan ƴan gudun hijira zuwa Afirka ta kudu? Game da batun zanga-zanga ko korafin jama'an ƙasar kan yawan miyagun laifuffuka da ake aikatawa da kuma gazawar gwamnati wajen samar da kayan more rayuwa a kan kari, Mr. Zuma ya kira al'ummar ƙasar a zaman waɗanda suke cike da ƙunci. Daga nan ya kiya gare su da cewa su nemi taimako na rage fushinsu, wadda ya ce ya ta'allaka ne kan irin mulkin danniyar da ƙasar ta fuskanta a baya.
There is a lot of anger in our society.
To sai ku kasance da mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton. A Najeriya kuma masu ruwa da tsaki ne ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da cire tallafin albarkatun man fetur daga kasafin kuɗi da gwamnatin tarayya ta yi. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori yana da ci gaban rahoton.
A makon jiya ne Majalisar Dokoki ta Najeriya ta amince da daftarin kasafin ƙasar na bana, sai dai sabanin yadda aka saba gani ƴan Majalisar Dokokin sun amince da daftarin ba tare da samar da kasan kuɗaɗen tallafi da gwamnati ke baiwa dalalan mai da ke shigo da tataccen mai daga ƙasashen waje ba. Lamarin da yana zuwa ne a daidai lokacin da aka shafe kimanin watanni biyu a jere babu wadataccen man a gidajen sayar da mai na ƙasar. Bugu da ƙari a makon jiya ne ƙungiyar dalalan dakon mai ta yi barazanar shiga yajin aiki saboda bashin kuɗaɗen shigo da mai da take bin gwamnatin ƙasar. Honorable Alasan Uba Idris tsohon ɗan majalisar tarayya ne kuma mai hada-hadar dillancin albarkatun mai.
Harka ce wadda aka tuho za a yi wa General Buhari rijiya wanda zai faɗa ciki. Waɗanda suke kawo kayan nan sai an ba su tallafi suke kawo man nan. A yanzu man nan sai an je an kawo shi. To yanzu gashi gwamnatin PDP tunda ta samu dama da za ta kai wa majalisa budget bata sa ko sisin kwabo a cikin wannan ainihin budget na ƙasa ba.
Shi wannan tallafin dan ba shi shikenan sai ƴan kasuwa su daina shigo da shi wannan albarkacin mai daga waje?
Eh, to haka ne mana, domin idan babu shi ba yanda za a tallafa maka ka je ka siyo kaya naira 10 a waje, sannan ka zo cikin ƙasa an ce sai ka sayar da shi naira 9. Uwar kuɗi ma bata dawo ba, ballantana ka ci riba.
Sai dai Alhaji Babangida Lamido, masanin tattalin arziki kuma ɗan kasuwa a fannoni daban-daban na hada-hadar cinikayya, na cewa
tun daga naira 65 aka cire subsidy, saboda haka ƙari ake mana waɗansu suke moruwa da irin wannan ƙari suke cin karansu babu baka a ƙasa. Ai, tallafi an sa shi ne domin karyewa matatun manmu da ake yi aka na cikin gida wanda yake suna aiki aka hana su aiki domin waɗansu su fita da mai su kawo mana koman ma mara kyau. Yanzu Buhari ya ce zai ƙara matatar mai, zai sa refinery, zai refinery a cikin Chad kuma zai sarrafa man, saboda haka matatun manmu za su dawo suna aiki, dama hana su aka yi suna yi.
Dan haka yanzu ya yi daidai da aka cire tallafi daga cikin kasafi, dan haka babu abin fargaba ga talaka?
Ni yi min daidai, domin me? Domin zai ba mu dama mu gyara ta mu da ƙasa. Matsalar ta iri ɗan boko ne iri na, duk mu ne muke kawo wannan rudanin, amma me in za mu tsaya mu aiki na gaskiya wallahi sai an sai mai naira 60.
A yayin wata ganawa da tawagar al'ummar jihar Adamawa jiya Lahadi, Shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa za ta binciki batun ɓacewar dala biliyan 20 da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Malam Sanusi Lamida Sanusi ya fallasa a cikin watan Yunin bara. Muhammadu Ibrahim Kwari, muryar Amurka, daga Kano, Nigeria.
Tuma da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba. Yanzu kuma ga wato Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Babiyar bane.
Matijani shi commissioner yana cewa sun fi kuda ƙuri'u kusan 54,000.
To ai mu ba mu san da wannan 54 ta fita ba. Daga ƙasa ta fito ko daga cikin ruwa?
Inda ta fito jalingo. Allah ma ya faɗa. Bai kamata ma a zabi mace. An mulki ba. Don ba za ka je kana ba. Ba za ka je wani ba. Ba za ka je masallacin Juma'a ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ko a na sabon shiri na tsaka mai wuya. To zaben gwamnati dai an yi shi an gama a jihar Taraba kuma hukumomin zabe sun ce dan takarar jam'iyyar PDP Darius Ishaku shine ya nasara. To amma sanata Hajiya Aisha Jumai Alhassan wacce ta tsaya wa jam'iyyar APC a wannan gasa ta ce bata yarda ba kuma za ta je kotu ma ta kalubalanci sakamakon da yace ba wato an kada ta.
Sunana Eric UJ Yohana Ikino daga Taraba State Donga Local Government.
Ba ma magana magudi maganan gaskiya muke fadi mutumin da ya riga ya ci zabe ai ba yadda za ya ci ya fadi zabe ai yanzu haka ya riga ya ci zabe tana neman kuriya daya 80,000 kafin nan ta ci zabe na ina ta samu su
ni ce malama Maryam maman kyauta ni ce shugaban matan Fulani makiyaya na mu yitti Allah jama'a local government
zabe an riga an yi zabe tunda yake an ga Aisha na ta yi gaba a duba da kyau akwai takardun zabukkukan nan aka sa karkashin kujera a fitar min da Aisha na kawai a fitar da ita a kujeran gwamnan Taraba Aisha ki rungumi mutanenki da hannun dama in Allah ya yarda sai kin shiga office.
To yau zamu yi abinda bamu saba yi ba a wannan shiri wato zamu kawo muku muhawarori har guda biyu ne amma lallabe da juna kan wannan takaddama. Dai muhawara a Abuja aka yi ta ido da ido ta biyun kuma daga nan Washington DC muka dauke ta ta wayar tarho. A cikin wacce muka yi a nan Washington DC ne za mu tabo magana da shugaban PDP na Taraba ɗin yayi kan matsayin addini kan shugabancin mace. Mu kuma dubi rawar General T.Y. Danjuma a harkar siyasar ta Taraba. Amma bari mu fara da wacce wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya yi mana da wasu kusoshin ɓangarorin siyasar guda biyu na Taraba kan zaɓen nan na gwamna.
Sunan Rabo Usman ne ne kwamishinan tattalin arziki na Taraba.
Kazalika kuma kai ne jami'in karɓar sakamakon zabe na shidan takarar PDP Mr. Darius Ishaku. Sai kuma Malam Abdullahi Mai Kafi ka gabatar mana kanka da kanka.
Sunana Tijjani Abdullahi Mai Kafi daga Taraba daga cikin jigon tafiyan Hajiya Aisha a Taraba.
Da farko Malam Rabo me yasa kake ganin ku ne kuke da nasara kamar yanzu kun taso daga zantawa da manema labaru kun ce ku ne kan gaba a wannan zabe a jihar Taraba?
Mu haka muka fada don abin da ya faru kenan duk a result da aka kawo a inda ake karban sakamakon zabubukan da aka yi a karbamin hukuma sun nuna mu ne a kan gaba ko yanzu da aka yanke zabubukan Donga local government da wasu wurare still muna kan gaba don yanzu kuriyarmu na gaba da 54,812. So in mun ce muni a kan gaba muna da gaskiya kuma wannan maganan ba wai maganan a fada ne ko ana wani maganan siyasa ba ga rahoton INEC na wuraren da aka sami damuwa ga Donga local government wurare biyar a wurin muka ji sun te wanda aka zo ka sa wannan sun da wurare units takwas ne amma a cikin wurin karban zabe ba yi maganan sun te ba ni daga baya aka zo ka sa kawai ba ko da aka sa wannan din ma da polling units 13 kenan ya za a ce idan polling unit 13 suke da damuwa a kashe polling unit 165 akwai gaskiya nan akwai adalci?
Man Tijjani kai kaji ku a matsayinku na yan APC me yasa kuke ganin kuma ku ne masu nasara a wannan zaben ne?
Mu ne masu nasara shi honorable commissioner ya faɗi abin da shi ya sani da kuma ra'ayinsa dama haka siyasa ta gada amma a ce a hakikanin gaskiya abin da ya faru INEC ta fitar da dokokinta na zabe duk wanda bai bi wannan doka ba zabe bai yiwu ba menene dokoki sun kawo card reader sannan duk inda yake faɗa an yi zaben nan ba amfani da ainihin card reader ba mun sani mun san abin da ya faru a Bantaje, mun san abin da ya faru a cikin Wukari, mun san abin da ya faru a Jibu, mun san abin da ya faru a Zin, mun san abin da ya faru a Karin Lamido, mun san abin da ya faru a Lau. Wannan duka wannan magana ke ga muka nan, muna nan a nan, ina nan a nan abin ya faru. So saboda haka mu a ainihin ra'ayinmu na APC mu muka ci zabe, domin don da an amfani da kari da mu ne za mu ci zaben, har gobe ma mu ne muka ci zaben. Inda shi commissioner yake magana cewa guda biyar ne a dunga, ba biyar bane.
Amma Tijjani, shi commissioner yana cewa sun fiku da ƙuri'u kusan 54,000. Kana ga ko da an yi wannan zaben za ku iya kamo su fa?
To ai mu ba mu san da wannan 54,000 ta fita ba. Abin da muke tarabawa kenan, daga ina ta fita? Daga ƙasa ta fito ko daga cikin ruwa?
To a gaishe ku. To yanzu sai kuma muhawara da muka dauka ta waya daga nan Washington, wacce aka yi ta tsakanin shugaban jam'iyyar APC na jihar Taraba din Hassan Jika Arɗo da kuma shugaban PDP na jihar Victor Bala, wanda shi Victor Bala din muka fara tunkara da magana cewa General Tiwaye Danjuma fa ya dade yana babakire a siyasar jihar Taraba din nan.
Wannan babban mutum da ka kira sunan nan, musan babban mutum ne ba dan siyasa ba?
Tiwaye Danjuma ne kira. Na'am?
Ba dan siyasa ba, general ba dan siyasa ba. Baya kowane jami'a.
Amma kana cikin nufin ka ce baya da hannu, baya da wani nuna cewa ga wanda yake so ko ga jami'ar da yake goyon baya?
Wallahi ban sani ba. Ni kan ban sani ba.
Akwai ba ya ga ta
tare da wani ko baya tare da wani. Ni
idan dole ka san
ana
tsaka ji da kar ka fi da saboda
wani da ka rabu da ka tarama.
Shi ya tsaye da shi.
Kuma ba dan siyasa ba.
Shi ne
ke karaba ta maka suna.
Jama'a abin da ka san
siyasa mu ne mu. Kuma malari wannan san kika.
Na'am. Cigaba dan Jacob Victor.
Ina zuwa 2011 ɗin takarar jam'iyyar su na PDP, wannan APC, Senator Aisha. Ta tsaya Senator. A nan Taraba North a PDP. Ta ci Taraba kuma North din mazaban jam'iyyar shine ya fuskanci Jalingo, Arkokola, Yorozin, Karin Lamido, Lau. Local government shida. Ta ci zaɓe 2011. Mandate namu ne sai ta kaura ta koma APC. Amma bana a zaben gwamnan da aka yi, na gaya maka cewa zaben da aka yi a Taraba na shugaban kasa Buhari aka zaba fa, ba ita aka, ba APC aka zaba ba, don darajar da
Buhari aka zaba. Me yasa aka canza gurin Wukari?
Aban da labari, ni ban da labari, ban
san labari. Tunda kace a Buhari aka zaba, kai da kake cewa Buhari aka zaba, ko wani ma yasa Buhari aka zaba, na san abin da yasa aka canza.
Ni hukuma zabe ne?
To ya ake tunda kace Buhari aka zaba, me yasa Buhari aka zaba?
An zo zaben gwamnati bana, inda ta fito Jalingo ta samu kuriya 31,000 abu. Shi Dariyo kan takararmu na gwamnati ya samu kuriya kusan 20,000, kaga ya samu over 50% na vote nata. Fadin mamu ne muka zabe ta PDP, da kamar PDP kuma ta koma wani guri, ina take da martaban da za ta zabu a Taraba.
Victor, naji mutane suna cewa yanzu duk Arewa kai duk Najeriya ma yan bayan ku da Imo da wani jiha ɗaya ko biyu, wannan rikicin da ake na Taraba yana da alaka da cewa saboda yar takarar APC mace ce da namiji ne? Kana jin abin da ke faruwa yanzu yana faruwa din kuwa?
Na ce ba yan labarin ka kawo ni fundamental magana da zan faɗa maka, ka kawo ni magana muhimmi. Allah ma ya faɗa bai kamata ma a zaɓi mace a mulki ba. Don ba za ta je Ganaiza, ba za ta je Wanaji ba, ba za ta je masallacin Juma'a ba. Ka gane magana nan ko ba za ta daura
ba? Tsaya da gaske kake magana nan Victor. Victor,
mutane a siyasance wasu sun la'akari da wannan. Shi yasa yanzu misali a Jalingo lokacin zaɓen nan, zaɓen Buhari, General Buhari ya samu kuriya 42,000 a Jalingo.
Tsaya tukuna Alhaji Hassan, kafin ka tambaye shi wani, bari in tambaye shi mutumi na, bari in tambaye kamar na, ina zuwa Victor, yanzu da kace Allah ma ya ce kar a zaɓi mace a shugabanci, na farko ina so ka gaya ma na Allah ya ce kar a zaɓi mace a shugabanci, na ɗaya ke, na biyu waɗanda suka, waɗanda aka zaɓa, ina zuwa Victor, ai kai ka kawo maganar nan, tsaya tukuna, ai kai ka ɗauko maganar nan.
Amma da kila, ina da bani kila shi Victor kai ta ne. Sai ka mutum mai kuma da labari Mary Magdalene. Wa ra'a da ta. Me labarin ta?
Na'am.
da aka ambata sura guda a cikin Qur'ani ne labarin Mary Magdalene uwar Annabi Isa wanda ta haifi Annabi Isa tunda yace mace ba ta shugabanci sai mu tambaye ta sannan kuma sai mu bayar da maganar Bilkis Bilkis shugaba ce ko ba shugaba ba yanzu a cikin littafi ba idan shi bai karanta ba yana duba kar yi shi cike abin da bai shafi wani ba malami addini bane ni ba fasto bane amma ni tabbata kuma shi in dai ya karanta Bible din sa bai san tarihin Bible da ya san tarihi ba zai faɗi wannan magana ba sannan kuma waɗanda suke da hurumi su faɗa wannan sai in tambaye su yanzu babu fastoci a cikin Kristoci wanda suke shugabantar coci babu su so maganar mace wanda bai taso ba waɗanda ya kamata su yi maganar mace su ne shugabanni addini wanda suka karantu wanda suka san menene shugabanci mace ko rashin shugabanci mace kuma an faɗa an bayyana addinin musulunci da kristoci duk sun yi bayani kuma an ba da sahihancin shugabanci mace saboda an yi can a baya yanzu kuma babu laifi sannan kuma ina so in tambayi Victor idan ya ce shugabanci mace ba daidai ba sai Victor ya gaya mana ina ne nan Najeriya ta sami independent wa yake shugabantar Ingila sannan in ba a yadda ba ya nuna cewa Najeriya yanzu ba ta da independent ma kenan.
To fa Victor ka taƙalo wa kanka magana.
A'a ina da bayani Alhaji Aliyu da ke maka ba. Siyasa muke yi.
To ai kai ana magana siyasa kai ka je ka dauko magana cewa wai mace ba ta shugabanci.
In ma na shiga wancan hurumi yanzu na tuna cewa ba wa'azi ne ba siyasa muke.
Da ka ina so mu tsaya a magana. Ka fito daga wannan hurumin da ka yi.
Wannan ya ta ba tarbiyya ba. A wannan hurumin da saboda kai da wannan magana.
To haka ne, to wannan shine ƙarshen shirin na yau sai mun ga abin da ya faru a nan gaba. Muna godiya ga bakin mu na yau Abuja Rabu Usman na PDP da Tijjani Abdullahi mai kafi na APC da kuma wanda bakin da muka dauka ta waya daga nan Washington wato Alhaji Hassan Jika Aldo na APC da shi Victor Bala na PDP. Ha kuma muna godiya ga wakilanmu guda biyu da suka taimaka mana wajen daukan wannan shirye din wato Ibrahim Abdul Aziz da kuma Nasiru Adamu Lekaya. A madadin su duka baki ɗayan su Ali Mustafa Sakwatu ne a Washington.
To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Har zuwa ranar Litini mutanen kasar Togo suna nan suna jiran sakamakon zaben kura'ar da suka jefa wanda ake fatan ganin ya ci gaba da sa shugaba Faure Gnassingbe kasancewa kan karagar mulki. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba da zaben na ranar Asabar kana ya kira ga 'yan siyasar kasar da su ci gaba da tafiyar da dukkan harkokin zaben cikin ruwan sanyi. Haka shi ma wani ɗaya daga cikin masu sa ido na zaben daga kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka wato ECOWAS ya ce ba wani abu babba mara daɗi da ya faru tun lokacin da aka fara zaben har ƙarshen sa. An ci gaba da samun tashe-tashen hankula a jiya Litini a Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka jim kaɗan da bin da ɗan talakin nan baƙar fata mai suna Gray da ya mutu hannun 'yan sanda bayan sun kama shi kuma ya samu rauni a bayansa. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin na Baltimore yayin da aka samu wato aka yi ba jami'an tsaro umarni da samar da zaman lafiya. Ita ma magajin garin Baltimore Stephanie Rowland Blake ta bayyana dokar hana fitan dare har na tsawon sati guda. Jami'an 'yan sanda sun ce 'yan sanda 15 ne suka samu rauni iri daban-daban salin da suka yi taho magama da matasa masu zanga-zanga.
To a gaishe ka. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama bari mu ka gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan baba dumbulin domin auren 'yarsu Fatima Mamman Dutse da angonta Isiyaku Haruna waɗanda za a ɗaura wa aure wannan Asabar da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Catholic Alliance Minister Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga Reverend Muhammadu Dan Amarya domin rasuwar ƙaninsa ASP Baba Ibrahim wanda ya gamu da ajalinsa a bakin aiki sakamakon kwantan ɓauna da ɓarayin shanu suka yi wa tawagarsu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Siri da ya haɗa shiri da ba da umarni da injiniyanmu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.